sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 30 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce zuwa yanzu mutum 8 aka gano gawarwakin su yayin da 26 suka jikkata bayan wani hari da ƴan bindiga suka kai kan jirgin ƙasa na fasinja a hanyar Kaduna.
Jihar ta Kaduna ta zama jiha ce da a kullum jama'a suna makoki. In ba makoki an sace wani ba, ana makoki an kashe wani. To mu a kungiyar kristoci rashin jihar Kaduna mun shiga damuwa da bakin ciki.
A ɗaya ɓangaren kuma shugaban Najeriya ya ba da umarnin a tabbatar an samar da matakan tsaro a layukan dogo a ƙasar ta hanyar sanya na'urorin zamani domin magance harin da 'yan ta'adda ke kaiwa kan jiragen ƙasa. Kamar kowace ranar Laraba, Hassan Tambuwan na ɗauke da rahoto na musamman, sai kuma Ridwan Abbas na tafe da shirin labarin wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNICEF ta ce kimanin yara miliyan 2 ne suka tsere daga yakin da ake yi a Ukraine, bayan da wasu su miliyan 2 da rabi suka kauracewa gidajensu a cikin kasar. A wata sanarwa da aka fidda yau Laraba, UNICEF tare da ofishin hukumar kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNCHR sun ce kananan yara su ne rabin gaba ɗayan waɗanda suka yi gudun hijira sakamakon yakin Ukraine. UNICEF ta ce sama da yara miliyan 1.1 ne suka isa kasar Poland, yayin da dubban wasu kuma suka isa kasar Romania da Moldova da Hungary da Slovakia da Jamhuriyar Czech. Hukumar ta UNCHR ta ba da rahoton cewa sama da yara 100 ne aka kashe a rikicin, sannan karan wasu yaran kuma su 134 suka jikkata, ko da yake hukumar ta ce ta yi wa adadin ya mafi haka. A yau Laraba ne Amurka ta sanar da sanya takunkumi kan wani ɗan ƙasar Iran da wata ƙungiya da kuma wasu kamfanonin Iran ɗin da ta ce suna da hannu a shirin ƙasar na sarrafa makami mai linzami samfarin ballistic. Takunkumin ya shafi musamman wata ƙungiya da ake kira IRGC RSSJO a taƙaice, wacce ke da alhakin gudanar da bincike da kuma ƙera makamai masu linzami samfarin ballistic, a cewar wata sanarwar Baitul Malal Amurkar. Har ila yau takunkumin ya kuma auna masana'antun sarrafa sinadarai na parchin da ke Iran. Sanarwar Baitul Malal ta ce matakin na yau na zuwa ne bayan harin makami mai linzami da Iran ta kai akan Erbil da ke Iraki a ranar 13 ga watan Maris, da kuma hare-haren makami mai linzami da Iran ta bari 'yan tawayen Houthi suka kai akan babban kamfanin sarrafa man Saudiya na Aramco a ranar 25 ga watan Maris, da ma wasu hare-haren makami mai linzami da wasu suka kai akan Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a madadin Iran. Abin tunatarwa ne kan cewa ƙera makamai masu linzami da Iran ke yi da kuma baza su na ci gaba da zama babbar barazana ga tsaron ƙasa da ƙasa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan Najeriya da ke zama a jamhuriyar Niger sun bayyana juyayi da bakin ciki akan harin da 'yan ta'adda suka kai akan wani jirgin ƙasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a shekaran jiya Litinin, har mutane da dama suka rasa rayukansu, wasu kuma suka jikkata. A gefe guda kuma 'yan Najeriya da Niger sun bayyana rashin jin daɗinsu akan fidda Najeriya da Ghana ta yi daga zuwa gasar wasan ƙwallon cin kofin duniya da za a yi a Qatar a shekarar nan ta 2022. Ga ƙarin bayani daga Haruna Mamman Bako, wakilin muryar Amurka.
Yanzu haka dai 'yan Najeriya da takwarorinsu 'ya'yan jamhuriyar Nijar da ke zamna a wannan ƙasar na ci gaba da nuna alhini da juyayensu bayan bakin labarin da ya bazu tun ranar jiya na tarewar da waɗansu 'yan bindiga daɗi suka wa jirgin ƙasa mai fita daga Abuja birnin tarayya zuwa Kaduna birnin gwamna a tarayyar Najeriya. inda mutane da dama suka rasa rayukansu waɗansu suka jikkata yayin da waɗansu kuma aka yi awan gaba da su har yanzu ba a da wani bayani cikakke.
Allah ya tabbatar da zaman lafiya ya daure ku samu lafiya kasan mu Najeriya da dukkan duniya gaba daya.
Kake abin da ya taba jiya idanu dole su ruwa yanzu da mu da Najeriya mu da mu da Niger mun za yan uwa da uwa da uba da yawa ba mu abin da ya taba ku kuma ba ku murna abin da ya same mu saboda haka menene muke fata illa mu samu zaman lafiya kasan nan kuwa
inda ta ku kwasa.
Yan Najeriya sun koka sosai dangance da wannan matsala da ta zame ma arewacin Najeriya tsoro tsakakkai waɗansu daga cikin ƴaƴan Niger da ke abokantaka da ƴan Najeriya da muka iske suna ta wannan zancen sun ce su ma abin ya shahe su kuma basu ji dadin sa ba.
Ni ne Mamman Rudwa mai sunan kungiya haɗin kai kan cigaban al'umma na nan birnin Kwani jamhuriyar Niger. Bara mu wannan ba mu yi jin bakin cikin saboda duk abin da ya shahe Najeriya shahe Niger saboda kamar fami guda ne duka muke taya tare kenan wannan mun ji bakin cikin shi kwarar har na bako. Eh shi maganin wannan magani biyu ne na harko kaga ba a zama a cikin ƙasa ana ilimtar da mutane ana musu horo ana koya musu muhimmancin ya tukunci hankali na biyu abin da ya kamata talakawa wa'anga da suka cikin wannan matsalolin a kama ma al'umma ibisa kai kansa da kansu.
To dama Hausawa na cewa ana bikin duniya akan tuna da kiyama ana cikin wannan juyayin ne na mutuwar mutane daga jirgin ƙasa a hanyar Abuja zuwa Kaduna sai gashi kuma Ghana ta ingijike tarayyar Najeriya daga hanyar ta zuwa kofin duniya na kwallon kafa a Qatar shekara ta 2022 abinda yasa ɗan Najeriya dake zamne a jamhuriyar Niger yin wannan furcin.
Amar Sakoto yadda lamari kasance to mun nuna re abubuwan ba su rayuwa dadi ba sai dai ai hakuri yadda abu to ai shakana amma muna kuma fata ubangijin annabi Allah ka kawo muna sauyi ga waɗanga lamura kuma Allah ka ba mu nasara game da al'amuran murke na gurana na yau da gobe.
A gaskiya wani bangare zan iya cewa na ji ciwo na mi kasata bata kai ina ta kasanta kai ba.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da rasuwar mutane 8 da kuma wasu mutum 26 da suka jikkata bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai wa jirgin kasan da ke kan hanyarsa ta zuwa Kaduna a daren ranar Litinin. Gwamnatin ta fitar da waɗannan alƙalma ne a daidai lokacin da ƙungiyar limamai da malamai ta jihar Kaduna take neman gwamnatin tarayya ta sauya salon yaƙi da 'yan bindigar. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikra ya aiko mana.
Tun bayan harin da 'yan bindiga suka kai wa jirgin ƙasan dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana bin kwakwafin adadin mutanen da ke cikin wannan jirgi domin gano waɗanda aka kashe da kuma waɗanda 'yan bindigan suka yi awan gaba da su. Sanarwar daren jiya da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya fitar da ita ce har yanzu akwai mutane da dama da ba a san inda suke ba. Amma dai an gano gawar mutane 8 da kuma wasu mutum 26 da ke fama da raunuka daban-daban. Tunuma dai wannan hari ya sa kungiyar kristoci ta kasa Kanareshen jihar Kaduna nuna damuwarta akan hawawar hararen 'yan bindiga a jihar Kaduna. Kamar dai yadda shugaban kungiyar Rabaran Joseph John Hayab ya shaida wa muryar Amurka.
Jihar mu ta Kaduna ta zama jiha ce da a kullum jama'a suna makoki. In ba makoki an saci wani ba ana makoki an kashe wani. To mu a kungiyar kristoci rashin jihar Kaduna mun shiga damuwa da bakin ciki domin ya za a ci al'umma ko kuma jama'a za su yi tafiya a jirgin kasa ba wai jirgi ya lallace ba ne amma wai 'yan ta'ada ko kuma 'yan bindiga sun sa wa jirgi babu magumai. Wannan ya nuna da cewa ba mu da jami'an tsaro ba mu da jami'an leken asiri za su san da cewa me yake faruwa kamun ma ya faru. Akwai abin da ake yi a gwamnatance da duk wani da yake ji ba yi da hankali zai dawo cikin hankalinsa. Akwai abin da ake yi a gwamnatance da za a haɗa kawunan al'umma domin a taimaka wajen yaƙi kin waɗannan da mutane suke cikin jama'a. Amma idan kullum ana ji ka wazare ka faɗa press statement ne, in an gama kawai sai ka ga an fito da wata labari a jarida har ma ana baka sunaye wanda sun mutu. Ba shi ne damuwar mu ba, damuwar mu shine a daina kashewa mutane, a daina musguna mutane, a daina sata mutane. Idan an yi wannan shine jama'a za su sani akwai gwamnati.
Ita kuwa kungiyar limamai da malamai ta jihar Kaduna cewa take wajibi dai gwamnatin tarayya ta sauya salo game da yadda take yaki da yan bindigan da suka addabi jihar Kaduna. Inji sakataren kungiyar Dr. Yusuf Yakub Al-Rigasiyu.
Majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna gaskiya ta kadu na kaiwa jirgin kasa hari wanda ya bar Abuja zuwa Kaduna. Wannan abin da ya faru muna alakanta shi sakaci irin na gwamnatin tarayya, tunda gaskiyan Allah ba dadi ba waɗannan mutanen sun kai hari a wannan titin jirgin, amma ba a matakin da aka dauka. An yi wa 'yan Najeriya ne kaman dodorido, sati guda ana yawo da jirgin sama wai ana gadin wannan hanya. Ko kwana uku hudu bai ba, 'yan ta'addan nan sun shiga ƙauyukan Giwa, Igabi da sauran ƙauyuka suka ta kashe mutane bila adadin, shi ma ba matakin da aka dauka. Tsarin da ake bi na ainihin wato yaƙi da 'yan ta'addan nan, jama'a da yawa sun yi magana kai, musamman gwamnatin jihar Kaduna ya ba da shawarwari a yadda za a yi a yaƙi da bayan Allah. Inda an yi abun nan kwaf ɗaya ne a lokaci guda, da tun an gama wannan magana, ba magana na sojoji masu yawa ba, magana na tsari da hikima da basira kan yaƙi. Amma an kasa yi, in aka ba mutum matsayi, in ya san ba zai aikin ba ya soka, sai an halakar da mutane, sai a fito ana kawo ziyara ko kuma a ce ayi hakuri. Ba hakuri mai za a yi, magana da surutu da wannan mu ya ce a Najeriya, bin da ake bukata shi na ganin shi a aikace.
Daga ranar Juma'a dai yan bindigan sun kai harare a filin jirgin sama da ke Kaduna da kuma hanyar jirgin kasa daga Abuja zuwa Kaduna har ma da hanyar motoci. Abin da ya sa wasu ke ganin wannan yunkuri ne kawai na katse hanyoyin da ke sada jihohin Arewa da babban birnin tarayya Abuja. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To, shugaban Najeriya ya ba da umarnin a tabbatar da an aiwatar da matakan tsaro a layukan dogo a ƙasar ta hanyar sanya na'urorin zamani domin magance harin da 'yan ta'adda ke yawan kaiwa jiragen ƙasa. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin Najeriya, domin jin ko me yasa irin waɗannan umarnin na shugaba Buhari ba sa tasiri ko ba a aiwatar da su a kan kari kamar yadda wasu ke zargi.
Ai zancen wai an yi ba a ga sakamako ba, wannan ba zai tabbata haka ba. Matsaloli wasu na mutuwa, wasu sababbi na tasowa. Amma ba don haka ba, jami'an tsaron nan suna yin iya kokarinsu. Shi kuma a matsayinsa na shugaba ba su taɓa zuwa da bukata ya ce musu a'a ba. Duk abin da suka nema na kayan aiki kuɗaɗe, shugaban Muhammadu Buhari tare da goyon bayan majalisa an aiwatar an ba su. Sannan magana da ake ce a ma canji shugabanci na tushen an yi canji na an kawo sababbi. Kuma suna yin iya kokari nasu. In wani bangare an ga cewa fitina ta bullo, to sai su mai da hankalinsa kansu. Amma yanzu kamar wurare da dama, yanzu kamar Arewa maso gabas, yaki da ake da Iswa da Boko Haram din nan, ai ba za a ce ba ga canji ba. Abubuwan sun lafa, alhamdulillah. Kuma wani abubuwa da ake fama da su za a ga ƙarshensu. Yanzu wannan fitina da aka bullo mana da ita ta ɗora bam a kan duka jirgi wanda ya jawo asarar rayuka da abin nan, abu ya zo ne a kan wani iyaka ko mataki wanda gwamnati a shirye take ta hangi wannan tuna ƙarshen ta za ta iya faruwa. Aka sa jami'ai su nemo wani irin na'urori masu hangen nesa wanda yadda mai jirgin sama zai shiga jirgi zai tashi ta London ko Lagos ko Enugu, daga nan Abuja ya ce maka yanayi yana da kyau ko ba shi da kyau. Tun Allah yadda idan aka gama wannan aiki, kuma shugaba Muhammadu Buhari ce a gaggauta a je a siyo a saka waɗannan na'urori. Wato in jirgi kan ya tashi ma zai iya ce maka lafiya dukkan nan take daga Abuja zuwa Kaduna, in ba lafiya zai iya faɗa. Ya kuma ba da umarni a yi sauri a gyara inda aka yi damijin nan, a kuma kakkaɓo duk waɗanda aka sace su, su kuma waɗanda suka yi wannan ɓarna a bi su. Ya ce a tashi sai a daina ragawa ga 'yan ta'addan nan. Duk wani wanda aka gani da wannan mugayen makamai irin su AK-47 bindigan nan, a yi maganinsu. Ya ce a tashi sai a yi wannan abu.
Amma a watan Oktoba an yi irin wannan yunkurin, aka yi nasara ba su yi tasiri ba. Wannan karo kana ganin watanni da aka yi da wancan faruwar shugaba Buhari ya ba da umarni kan waɗansu abubuwa, shi ma ba a yi ba. Anya lokaci bai ba da za
me aka ce a yi,
cewa a kawo waɗannan na'urori waɗanda za su ba da bayanan sirri ko bayanan da hanya take ciki.
To ai ita sha'anin gwamnati ai matakan suna da yawa da za a dauka. Ma'aikatar sufuri za ta nemo masu na'urori, kuma kamanta cewa abu ne da yake kowanne ƙasa da irin nata buƙatar, ba abu ne da za ka ɗauko akan kanta ka siyo ka zo ka saka ba, sai an nemi buƙatar ka, an ga irin buƙatar ka a zayyana maka daka. Mu nan a cikin gida, minista bai da izini ya ɗauki kuɗin jama'a ya kashe, sai ya bi matakan ba da kwangila wanda suka haɗa har sai an je hukuma ta tantance kuɗaɗen kwangiloli wanda ake ce mai BPP, Bureau of Public Procurement. Ina tabbatar maka cewa abubuwan nan sun kusa kammala. Fatan mu shine kada Allah ya sa wannan fitina ta sake zuwa ba tare da an kammala wannan matsayi abubuwa.
Amma Malam Garba, bayanai na cewa mutane ana gawa jami'an tsaro ga irin abubuwan da ke faruwa, amma kamar ba su kai doki akan kare, sai barna ta faru sannan a gansu.
Alhaji Umar, jami'an tsaron nan ƴan Najeriya ne, ƴan uwana ne, ƴan uwanka ne, da ƴaƴanmu da kannanmu da dalanmu. Mu musu adalci, mutanen da ransu suke fafatawa. Duk fitina da ta taso, kan a harbe ni ko a sami ka sai an kashe su. Kuma ana ganin yadda ake musu ta'adina. A ce kuma ba sa yin komai, ba a yin adalci a kan irin wannan kalamai. Mutane in sun faɗa irin wayannan abubuwa bai kamata a ɗauke su da ma muhimmanci da gaskiya.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaba Buhari. Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A wannan mako da muke ciki, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bukukuwan amfanin ruwa ga Bil'adama. Akan haka, ni tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan a jihar Oyo a game da amfanin ruwa ga ɗan Adam.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Allami Hassan, magajin garin Akinyele. To, amfanin ruwa ga Bil'adama kaman wani mawaki da ke cewa lafiya uwar jiki ba a mai fushi da ke. To, haka ma ruwa ba mai fushi da yi, saboda ruwa yana daga cikin abubuwan da yake dan adam zai yi sai da ruwa, amfaninsa kenan.
To, kamar wajen yin shuka da watan shuka abinci kamar irin shinkafa, wake, gero da sauransu, wasu na cewa su ma idan babu ruwa su ma abin bai zai tafi ba.
Wannan gaskiya ne, ai na ga komai da ka sani a duniya sai da ruwa. Yanzu kaman bangaren abinci, babu wani abincin da za a shuka ba tare da ruwa ba. Duk lokacin da aka ce an ga an samu tangarda ta ruwa, babu ruwa, ruwa yake a gaskiya an samu matsala a wannan ƙasa.
Kamar a ce ga ƙasa watakila ba a samu ruwan sama isasshe ba a shekara, wannan ma yana kawo illa ga Bil'adama.
Kwarai 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 kuwa, saboda ko da ga mu ɗan adam mutane, in aka ce ba a samu ruwa ba, ba a samu ruwa ba, to mu da kanmu na ji a jikinmu da balle kayan abinci shuka.
Yusuf Idris,
me za ka ce a game da amfanin ruwa?
To, amfanin ruwa daidai manomi ne kuma masunci ne, dan ka ga ba ruwa ban noma, da abin shuka bai ta sai yayin ruwa, kifi bai rayuwa sai yayin ruwa, mu ma ɗan adam duka ba mu rayuwa sai da ruwa, ko dare ko da rana ne dole sai da ruwa, kuma kaga addini dole bai yiwa sai da ruwa. Sannan duk ƙarin rayuwa ta duniya in babu ruwa abun nan bai yiwa, saboda Allah. Kuma yana ruwa kasuwanci ma mu ya haɗa ga wajenmu, a kowace hanya sai da ruwa, ko motocin nan kana gani dole sai da ruwa, kowane ƙarhe ne, kowace halitta ce sama da ƙasa sai da ruwa.
Da yake ka ce kai masunci ne, a shekarar da aka samu ƙarancin ruwa a koguna da gulabe, yaya aikin ku na kamun kifi zai tafi?
To, gaskiya kifi yana mutuwa ma kafin mu zo mu kama shi. Ka ga ruwa sun kare, dole ne zahi ya kashe kifi. Amma in ga ruwan nan, duk inda muka sa kayan hako, za mu kama kifi cikin lema tai, kuma mu hidda shi muna jin lema, kuma mu mai jin daɗi ko da yaushe kifi yana cikin ruwa, mu ma muna cikin ruwa. Dan yana iya kwana da yini cikin ruwa in dai ga ruwa. In kan babu ruwa, kaga harka ta lalace. Dan koda irin bado-bado ɗin da muka ci daji cikin ruwa yana mutuwa, kaga dole sai mun dawo gari mun nemi abinci mun ci. Kwarai ko, ruwa suna da muhimmanci, kwarai insha Allah. Ta fannin kowa, duk halitta kowa san ruwa suna da muhimmanci.
Sunana Garba Zaria.
Ka san amfanin ruwa?
Kwarai da gaske.
Ba mu kaɗan daga cikin amfanin da ɗan adam ke yi da ruwa?
Abubuwan da ɗan adam yake yi da ruwa yana da yawa. Kaga na farko dai ana sha, na biyu za a yi shuke-shuke, na uku abubuwan gine-gine da za a yi, duk komai sai an nemi ruwa. Ruwa abu ne mai muhimmanci, wanda yake in babu ruwa babu harka. Yawa,
amma me yake nuni da in babu ruwa babu harka? Abubuwa ba su taya daidai kenan?
Yanzu da an ce babu ruwan sha, ai kaga harka ba ya ɓaci. Kaga aka ce babu ruwa da zai zo na sama a yi shuka, harka ya lalace.
Yanzu a ce ka zauna unguwa ko gari da babu isasshen ruwan sha, za ka je ka kama fili ko ka yi gina a wannan wuri?
A ina abu zai yiwuwa, ni ma da na ce irin wani wuri ba na ƙoƙarin in je in sai fili a wurin, saboda wurin da aka ce babu ruwa, babu wurin zama a wurin. Wannan wuri ba wurin zama bane, ma san inda babu ruwa, babu ruwa.
Ko da wuri na da tsada, idan akwai ruwa wurin kana aka maka kai gida ko wani aiki a wurin.
In wuri yana da wadataccen ruwa, to karka ji tsadan fili a wurin ko karka ji tsadan abubuwan aikin da zaka yi a wannan wurin. Saboda ruwa yana da muhimmanci, ƙwarai da gaske. Ruwa ba karamin muhimmanci yake da shi ba.
Ni Muhammadu Budaji Sarki Filani Sayinna.
Me zaka ce a game da amfanin ruwa ga dan Adam?
Amfanin ruwa game da dan Adam amfani mai yawa ne, ba ko kadan ba, domin da su aka rayuwa. Duk abin da ka sani na rayuwa sai duk da mota ce sai ta sha ruwa taka amfani. Balle mutum harka addini duk bangaren ruwa na. Don haka nan ruwa su akan gaba. Da zarar an ce babu ruwa ga wuri harka ta lalace. Kwari da dabbobin daji da waɗanda ku mutane akwai inda dabbobin daji waɗanda kwari na suna shan ruwa, amma Allah bai gwada muku ba, amma ruwa suna amfani da ruwa. Haka nan komi na na da kasani bisa gungun duniya yana amfani da ruwa. Don haka nan ruwa suna gaban komi insha Allah nan dai duniya. Kuma duk inda babu ruwa to harka ta tabarbare, babu zaman lafiya.
Sunana ne Abdullahi.
Me ka zaka ce game da amfanin ruwa ga mutum?
Amfanin ruwa ga mutum a duniyan nan ina da yawa. Da ruwan rijiya, da ruwan pompo, da ruwan inda yake sai da pure water. Amfanin suna da yawa. Ko yanzu inda yake lokacin ruwan nan yanzu ruwan sama a suka masara ana suka dawa ana masu gona za su jin daɗi amfanin ruwan sama a lokacin nan. Wata rijiya ne ma masu tuwon suna jin daɗin ɗebowa su yi abinci da sha da ruwan su haka. Amfanin ruwa yana da kyau.
Idan aka samu ƙarancin ruwa ko rashin ruwa a gari ko a jiha, ya za ku ji?
Ba daɗi. In an samu rashin ruwa ba daɗi. Amma aka samu rashin ruwan nan akwai masu borehole irin wanda gwamnati suka yi mana ɗin nan. A misali a nan kasuwar namu nan ka san muna da borehole wajen guda uku ko hudu da gwamnati suka yi mana. Wannan muna jin daɗin su akan rashin ruwan nan.
Amma wasu suna cewa idan ruwa suka yawa kamar a ce ambaliya flood kenan.
Abin da yasa suka ce ruwa ina bata gari in ruwa ya yawa. A misali yanzu ka ga irin gota din nan in suka dinga zuba shara a cikin gota ba sa samu tafiyan ruwa ba, dole sai ruwa ya lalace. Amma duk mutane in suka gyara duk gota da yake gefe gidansu ruwa sai tafiya sarari da kowa ba zai samu matsala kan ruwan da yake yi ba. Haka ake so.
To amma an ce amfanin ruwa yafi illarsa yawa, me ya gaskiya abin?
Amfanin ruwa yafi saboda ruwa yana da abubuwa masu kyau kyau, ko wanka ko me, in ba ruwa fa mutum bai ji daɗin duniyan nan. Amfanin ruwa yana da yawa. Misali
sunana Muhammad Nasiru.
Sana'ar ruwa kake yi?
Eh, kwarai sana'ar ruwa nake.
To menene amfanin ruwa ga dan Adam?
Akwai amfanin ruwa ga dan Adam sosai, saboda suna sayan su suna yin abinci da sauran wanke wanke da dai sauran abubuwa ga sunan dai suna yi da su.
Kamar a yini kana sai da ruwa kamar na nawa?
Eh, a yini ina sai da ruwa na 1,500 zuwa dai 2,000 haka ina sai shi su.
Kamar na kai ranar da kai cinikin ruwa ba?
Ke akwai ranar da bai ba, dan dai ranar da bai ba to ana samun 500 400, wani lokaci ma ana samu a dai samu na abinci kawai insha Allah.
To wace rana ce kai cinikin ruwa ranar da baka mantawa?
Eh, rana kamar ranar Kirsimati, lokacin Kirsimati to lokaci ayi cinikin ruwa sosai, saboda amma ka dauko daga kara kamin makawa da muke saukiwa ana tare mutun kan hanya muna shiga cikin kara muna saidawa.
Wani masani malami yayi ƙarin haske a game da amfanin ruwa ga dan Adam.
Sunana Abdulkadir Ahmad, wanda an kai sani da Tsin Imada, malami a kwalejin kimiyya da fasaha wato Zamfara College of Art and Science, Zakas Busau, Zamfara State.
Menene muhimmancin ruwa ga bil'adama?
Ruwa dai kamar yadda kowa ya sani, kahin komi ma Bahaushe na kiran su cewa a abokan aiki ruwa a gaishe ku ma'aikata. Kaga tun nan wannan an san cewa ko ba komi abokanai ne na aiki. To ruwa suna da amfani ga Bahaushe wurare da dama. Ruwa suna da amfani ga lafiyar jiki. Ruwa suna da amfani ga dai al'ummar mutum dan Adam. Tashin farin akwai ruwan sama da mun ka san ana noma da su da sauran wasu ayyuka irin gine-gine da sauransu. Ruwa ana amfani da su kamar yadda mutum ya sani lokacin ruwan sama. In ruwa sun sauka mutum zai ji yanayi ya canza. Dabbobi da mutane, tsuntsaye, kwari da itace dukkansu za ka ga yanayin su ya canza saboda muhimmancin da aka gani. To sannan shi dan Adam amfanin ruwa gare shi ba su ma lissa kowa.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Asar Ghana
Ghana ce kasar farko ta Afirka da ta samu gurbin shiga gasar kofin duniya a ranar Talata bayan ta tsire wa Najeriya da kwallo da ta zura a raga a waje. Black Stars ta yi kullin doki ne da Super Eagles Abuja, kuma haka ya bata damar izawa gaba da yawan goluka 2-1. Kasancewar karawan farko sun yi baran-baran ne ba karibin da mu. Dan wasan tsakiya na Arsenal Thomas Partey ya bude wa Ghana raga cikin minti na 10 da soma wasar, yayin da ya daki kwallo da karfin tsiya wanda mai tsaron gidan Nigeria ya kasa tsarewa. Cikin mintuna na 22 Nigeria ta farke daga bugun daga kai sai gola da William Tos Ekong ya buga. Kasar Senegal zakaran Afirka a hali yanzu ta haɗe da kasar Ghana bayan ta doki kasar Masar a bugun penalty bayan nasara da ci ɗaya da nema, abinda ya sa sun kai kankan ɗai da ɗai. Kasar Tunisia ma ta samu gurbi ba tare da ta zura kwallo ko ɗaya ba, saboda ɗan wasan bayan Mali Musa Sissoko ne ya ci gida a zagayen farko na karawarsu a Bamako, abinda kurum suke bukata da ya ba su damar wakiltar Afirka bana bayan an tashi baran-baran a gida a ranar Talata. Kasar Kamaru ta sha da kyar domin dududu minti hudu kacal ya saura a tashi wasa bayan karin lokaci ta yi waje da Algeria da ci 2-1 wadda ya kawo yawan golukan su 2-2. To amma kasancewar ta zura kwallaye biyu a waje ya bata damar izawa zuwa kasar Qatar. Tawagar wasan Otto Addo na kasar Ghana sun samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya a kasan babban abokiyar adawa ta bayan namijin kokari da sun kai na yin kunnin doki 1-1 da Nigeria a Abuja. Kasar Ghana ta samu tsallakewa a dalilin kwallo da sun kaci a waje bayan sun yi baran-baran babu ci a karawan farko da sun kai a birnin Kumasin kasar Ghana. Bayan wasan shugaba Akufo-Addo ya yi musu sakon karta kwana, yana taya babban kungiyar kwallon kafar ta kasar Ghana Black Stars murnan nasara da bajinta da sun ka nuna a Abuja, inda sun ka nuna wa Nigeria ruwa fa ba sa'an kwando ba ne. Sun ka damki gurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da za a yi a Qatar. Lallai kam in ji shi ina farin ciki da fariya dangane da nasara na wannan tawaga, kuma sun bari baki ɗayan kasar Ghana ta yi alfahari da su. Haka kuma shugaban kasar ya yi magana da Otto Addo cikin raha akan waya, yana mai faɗa masa cewar zai yi garkuwa da shi ya hana masa komawa Dortmund domin ya samu mai da hankali sosai akan Ghana a kamfen ɗinta na gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Thomas Partey ne ya zama jarumin Ghana a Abuja, inda Black Stars ta shaƙi Nigeria sun kai 1-1, abinda ya bata daman samun gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Ta wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanan La Mukhtar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice. Hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta UNICEF ta ce kimanin yara miliyan 2 ne suka tsere daga yakin da ake yi a Ukraine, bayan da wasu su miliyan 2.5 suka kaurace wa gidajensu a cikin kasar. A wata sanarwa da aka fidda a yau Laraba, UNICEF tare da ofishin hukumar kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya sun ce kananan yara su ne rabin gaba ɗayan waɗanda suka yi gudun hijira sakamakon yakin Ukraine. A yau Laraba ne Amurka ta sanar da sanya takunkumi kan wani ɗan ƙasar Iran da wata ƙungiya da kuma wasu kamfanonin Iran ɗin, da ta ce suna da hannu a shirin ƙasar na sarrafa makami mai linzami samfarin ballistic. Takunkumin ya shafi musamman wata ƙungiya da ake kira IRGC RSSJO a takaice, wacce ke da alhakin gudanar da bincike da kuma ƙera makamai masu linzami samfarin ballistic, a cewar wata sanarwar Baitul Malal Amurka. Har ila yau takunkumin ya kuma auna masana'antun sarrafa sinadarai na parchin da ke Iran. 'Yan Najeriya da ke zama a jamhuriyar Nijar sun bayyana juyayi da bakin ciki akan harin da 'yan ta'adda suka kai akan wani jirgin kasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a shekaran jiya Litinin,
har mutane da dama suka rasa rayukansu, wasu kuma suka jikkata. A gefe guda kuma, 'yan Najeriya da Nijar sun bayyana rashin jin daɗin su akan fitar Najeriya da Ghana ta yi daga zuwa gasar wasan ƙwallon cin kofin duniya da za a yi a Qatar a shekarar nan ta 2022.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da kuma injiniyan mu Patrick Deya, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu kwana lafiya. Bissalam. Salam.